Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu yi bitar muhimman abubuwan da suka faru a wannan shekara ta 2023 mai karewa. To madalla. A cikin shekara ta 2023 mai karewa ne muka kawo muku rahoton ikrarin da kungiyar yan awaren Biafra da ke rajin ballewa daga tarayyar Najeriya ta yi cewar ta sami nasarar kwace wata babbar motar yaki ta sojan Najeriya, kamar yadda wakilinmu a yankin Niger Delta Lamidan Sokoto ke cewa cikin wannan rahoto da ya aika mana.
Kungiyar nan ta IPOC sun ce sun kwace wata babbar mota mallakar rundunar sojan Najeriya a yankin Olu na jihar Imo wanda kuma ke dauke da dimbin makamai. Kungiyar ta IPOC dai ta ce ta dakatar da amfani da plat number Najeriya a kowace mota a yankin na jihohi biyar na kabilar ta Ibo, kuma duk motar da ke kokarin shiga yankin ta gwamnati ko kamfani ko kuma masu zaman kansu su gagota amfani da lambar Biafra. Musa Siamon Ifa shine mai magana da yawun kungiyar ta IPOC yace,
I want everyone to understand that from tonight we have banned the use of Nigeria plate number, any federal government or state government plate number in entire Biafra territory.
Yana cewa ne a wannan dare muna son shaida muku cewa daga yanzu kungiyar nan ta IPOC ta haramta amfani da lambar motar Najeriya ko ta tarayyar kasar ko ta jiha a cikin wannan kasa ta Biafra. Kuma daga yanzu duk wata motar gwamnati musamman kilar Hilos ta gwamnatin jiha ko ta tarayya da kuka gani to ku kama ta, ta zama ta kasar Biafra. Haka kuma ina mai son shaida muku cewar mun samu gagarumin nasara domin kuwa mun tarwatsa masu takurama yan kungiyar ta IPOC, kuma mun haramta Najeriya a kasar ta Biafra da ma kiran sunanta. Wannan matakin dai ya samu nasara ne karkashin jagorancin sojojin Biafra, wato Liberation Army. Sannan kuma daga yanzu kada kowa ya koma amfani da sunan Najeriya. Hare-haren yan kungiyar ta IPOC dai bayanai na nuna cewa yayi jallin hasarar dimbin rayuka kama daga na jami'an tsaro da kuma sarakunan gargajiya da ma waɗanda basu ji ba basu gani ba. Kuma bayanai na nuna cewar kwacin motar soji a jihar ta Imo ya ƙara jefa al'ummar cikin wani mawuyacin hali.
To madalla, rundunar mayakan jamhuriyar Niger ta sanar da cewar dakarunta sun yi nasarar karkashe gwamman 'yan ta'adda a wata malabar mayakan jihadi da ke arewacin kasar Mali, abinda masana sha'anin tsaro ke cewar alama ce ta zahiri da ke fayyace tasirin ayyukan tsaro na haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen biyu da ke fama da aika-aikar 'yan bindiga. Wakilinmu a birnin Niamey, Sole Mumini Barma, ya yi nazari akan wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Samun izinin tsallaka makwabciyar ƙasa domin fatattakar 'yan ta'adda a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso na daga cikin manyan batutuwan da aka tattauna a kansu a yayin rangadin da babban hafsoshin Nijar Janar Salifu Modi ya yi a farkon watan Maris ɗin 2023 a birnin Bamako na ƙasar Mali. Sabili kenan dawowarsa gida ke da wuya, sojan ƙasa da na saman Nijar suka kutsa arewacin Mali inda suka ritsa 'yan ta'adda a Hamakat, wato dajin da sahihan bayanan sirri suka tabbatar cewa nan ne malabar 'yan bindigar da suka kashe wasu sojan Nijar na rundunar Almahau 17 a ranar 10 ga watan Fabrairun 2023 a ƙauyen Intagarmai. Wannan farmaki da ke matsayin na shan fansa ya bada damar halaka 'yan ta'adda 79 tare da kona babura sama da 100, yayin da aka kama dimbin alburusai da na'urorin sadarwa. Mai shari'a akan al'amuran tsaro Mustafa Abdullahi ya yaba da abin da ya kira yunkuri na farfado da yarjejeniyar 'yancin tsallaka iyaka a tsakanin Mali da Nijar a yayin bin sawun abokin gaba.
Karin da 'yan ta'adda suke kawo ma a soja Nijar don arewacin Mali din ne babu presence din soja a nan wurin. Ka gani shi yasa sai su kawo hari su ka sai kwantan bauna sai kuma su koma can arewacin Mali don ka gaba mai damuwa da su. Don yanzu ka san arewacin Mali babu barka nan wurin, kuma soja wannan Mali su kuma ba sana'a a nan wurin. To kenan ka ga sun samu hanya inda za su yi ta kai hari.
Da duk dai cikin shekara mai karewa ne sojojin da ke tsaron fadar shugaban kasa a jamhuriyar Niger suka hambarar da gwamnatin farar hula ta shugaba Bazoum, inda bayan kakaba mata jerin takunkumi iri-iri, kungiyar ECOWAS ta kuma barazanar amfani da karfin soji akan sojojin na kasar Niger, abinda yayi tata da jijiyar wuya a kasashen Najeriya da Niger. Wani tsohon babban malami a kolejin horas da hafsoshin sojan Najeriya, Dr. Umar Ardo, ya bayyana cewar ko kadan bai dace yayi amfani da karfin soji a karan farko ba.
To, ni dai ban zan amince da mulkin soja ba, kuma ban amince kan cewa ayi amfani da karfi a karbi mulki ba kowane iri, amma kuma ba zan amince kan cewa don sojoji sun kwace mulki, wato kungiyar ECOWAS su je su kai mutu farmaki a mulkin a sojan ce su kwace wannan gwamnatin su mayar da shi a hannun farin hula. Ban amince da wannan ba, saboda abubuwa da yawa. In maganan mulkin soja ne, ai Niger ba yau suke mulkin soja ba, mu Najeriya ma ba yau muke mulkin soja ba, kuma ba za ka je yaƙi akan ban san me ake kira ideology da
aqida,
akan aqida ba, don wai aqidan ku ya kasance daban-daban a harkan mulki za ka je yaƙi. To in haka ne, ai ba za a taɓa samun zaman lafiya a duniya ba, saboda aqidoji na nan da yawa. Don haka wai don kai aqidan ka aqidan demokradiyya, sannan wancan ya ce aqidan shi aqidan mulkin soja ne, ko kuma aqidan sarautan gargajiya ne, ko kuma aqidan din communist ko wani aqida. Shi ya sani, saboda in ka dubi chartan din Majalisar Ɗinkin Duniya, in ka dubi chartan din African Union, wato kungiyar haɗa kan ƙasashen Afirka, an nuna shi a bayyane kan cewa kowace ƙasa a duniya za ta ci gashin kanta, kuma babu wata ƙasa a duniya wanda za ta je ta shiga wata ƙasa ta wato interference internal affairs nata, wato harkar cikin gidanta, ko me ke faruwa
a ƙasar London.
Eh,
amma Dr. kwanan nan nayi magana da commissioner tsaro na kungiyar ECOWAS, Dr. Ambassador
Musa
Abdul Fattah Musa,
eh,
a lokacin yana ga min cewa akwai yarjejeniya ECOWAS protocol da aka cimma. Niger ma ta samu wannan yarjejeniyar. Saboda haka, kamar abin da suke a Niger ba ta tsaron da ba ne.
Yanzu ka tambayi Ambassador Musa, har mun zauna da shi, a tambaye shi a wannan protocol na ECOWAS nan, akwai inda aka ce ECOWAS na da hurumin shigan wata ƙasa ta canza mata mulki ne? Ai babu.
An yi labari da sani.
Liberia da Sierra Leone waye ba mulkin soja ba ne? Ba saniya ba ce ba ne? Saniya ba ce kana mulkin soja, sannan ka shiga Liberia da Sierra Leone ka ce za ka yi demokradiyya? A abun da kallo, eh, akwai abun duba.
A lokacin na ga malaman jami'a suna cewa Najeriya tana bayar da abun da ta bata da shi.
Najeriya tana bayar da abun da bata da shi, tana kuma karban abun da take da shi, kuma har yanzu muna nan muna karban abun, muna sayan abun da muke da shi.
Toma dalla. A dai shekara mai karewan ne, sojojin saman Najeriya suka kaddamar da wasu jerin hare-hare akan 'yan ta'adda da ke sassa daban-daban da ke arewacin Najeriya. Kamar yadda kakakin sojin saman Najeriya Air Commodore Edward Gapkat yi min ƙarin bayani.
An samu nasara a Zamfara tun ba ranar Talatin da ya wuce ba, yadda aka gano wayannan 'yan bindigan kusan 70 suka bar ina ke kiranta Zamfara, wato plan din shine su shiga su bar Zamfara su shiga ta Niger State. Da su nagiya maka ba su zama wuri daya. Zamfara zai zafi sai a gudu a shiga Niger, Niger zai zafi sai a gudu a shiga Kaduna, a je birnin Gwari, daga birnin Gwari sai a shiga Zamfara. Haka ake a je nan a je can a je nan a je can a je nan. To Allah ya sa mun dago wayonsu, kuma Allah ya sa an samu nasara. In kana so wannan attack din ma muna da hotonsu, in kana so sai kama ka gani, amma dai Allah ya sa an rage strength din su, kuma an tabbata cewa duk su motorcycle din su da su motocin su duk an halakar da su. Domin kagan na giya maka cewa wannan aikin da yake ba wai za ta safi a ce to bari a je a kashe ɗan bindiga ba, a'a, yana ɗaukar lokaci. Dinga gani abin da suke a ga inda suke zama, a ga inda suke tara mutanen su. Bayan an tabbatar an samu wannan information ɗin, yayin sai kagan sai a kai musu hari. Kuma abin da ke faruwa kenan yanzu, kuma Allah ya sa federal government ta siyo mana jiragen da ya kamata mu yi aikin mu. In kana jin labarin da muke bayarwa zaka tabbatar cewa ranan laraban da ya wuce mun karbo wayansu jiragen mu a Ilorin. Kaga wayannan jiragen sabobin jiragen da aka saya mana Federal Government ta saya mana yanzu an sa su suna aiki da sauran jiragen da muke dashi. Kaga muna da jiragen da yawa sabobin jiragen kaga aikin mu zai yi sauki. So ana samu nasara domin muna da mutane da suna da yancin kasa suna aiki da zuciya daya kuma shi chief namu ya yi mana cewa kowa ya tabbata ya abin da ya kamata kuma in suna da abin da yana sai hana su yin aiki kaga shi chief of air staff din mu ya marshal Hassan Abubakar zai ba su abin da suke so kuma yana tabbatar cewa kowa yana aiki shin da ya kamata
a wani harin na daban kuma jiragen yakin sojin saman Najeriya sun kaddamar da wani mummunan farmaki
abin da zan iya giya maka kan wannan harin shine an kashe su sosai an kashe su wannan abin zan giya maka in kana da shakka kagan kai journalist sai ka aika mutanen ku je su yi bincike harin da muka kai a kusa da Zamfara kusa da border Niger State ranan talata je ka tambaya ka ji me ya faru a wurin
Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Solomon Abu daidaita mana sauti da kuma wakilin mu dake Najeriya da Niger sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya da fatan zamu shiga cikin sabon shekara cikin koshin lafiya da kwanciyar hankali Allah tabbatar mana da dukkanin alheran da ke cikin ta